قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيو da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu tattauna akan maqasidush shari'a, manufofin shari'a wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi alayhi salatu wassalam akan su. To malamai sun yi ta magana akan cewa menene maqasidush shari'a din. An sami malamai kafin Hujjatul Islam al-Ghazali irin su Imam al-Haramaini sun yi magana, sannan Ghazali shine wanda ya fito da guda biyar akai taja wannan ija'a wancan zamani akan nasan dai ake ta dorawa har abu izo yi nisa. Malamai suka ce ba za a iya tsaye da maqasidush shari'a akan iya guda biyar din ba, sai dai wa'annan biyar din za a samu haske ta su a fitar da abin da shari'a take so. Dan haka su maqasidush shari'a sai suka ce akwai wanda ya shafi mutum shi kadai, suna nan akwai ko wanda ya shafi zaman iyali su ma zaman kansa suke, akwai ko wanda ya shafi al'umma shi ma zaman kansa take suke, sai wanda suka shafi insaniya mutum gabaki ɗayansa su ma zaman kansu suke. Waɗansu daga ciki kamar na mutum ɗaya sun tsaye da su akan abu biyar, amma abin da ya shafi na iyali sun ƙara waɗansu manufofin, wanda ya shafi na zaman al'umma su ma an ƙara waɗansu manufofin, wanda ya shafi na insaniya mutuntaka shi ma sun ƙara wasu manufofin. Yanzu da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, da na farko za mu fara maqasidush shari'atu fima yakhussul farda, manufofin shari'a cikin abin da ya shafi mutum ɗaya shi kadai. Saboda haka a shi na mutum ana cewa akwai hibzuddini, akwai hibzun nafsi wato kiyaye addini kiyaye rai, da hibzul aqali kiyaye hankali, da hibzul mali kiyaye dukiya, da hibzul irdi wato da kare mutunci. To annan mutun an yara na mutun shi kadai, shi in na mutun ɗaya ne ba a ce hibzul dini kiyaye addini, sai dai hibzul tadayyuni, za a kare yanda zai iya aiwatar da addinin gurgudan ikonsa kamar yanda Allah ya tsara. To in aka zo kuma wajen hibzu na nasalu, to shi a nan mutum ɗaya ba a ce hibzun nasali, sai dai hibzul irdi kare mutuncinsa, wancan kuma kare nasaba in ya shafi iyali, amma nan mutum ɗaya hibzul irdi ake cewa kare mutunci. Shi kuma mutunci shi ne mahallin yabo, rashinsa shi ne mahallin suka a mutum a kan kansa ko kuma a magabatansa. To wannan shi ne irudu, wanda zai taɓa masa wannan to shari'a za ta iya shiga ciki. To wannan su ne abinda nake so kafin mu fara. Don haka su malamai suka ce ba a kare addini mutuƙar ba a dare, ba a tsara mutum da zai aiwatar da addini mutuƙar ba a dare. Saboda haka abinda ake fara kula da shi, manufar shari'a ta farko shi ne kare rai, kare ran ɗan adam, shine al-maqasidul awwalu hibzun nafsi. Shi kuma aka ce kare rai ɗin yana da rassa, na farko shine kare rai wato dungurungun daga kashe shi ko zare shi a kare rai kada a salwantar da shi wannan shari'a ta dau matsayi akai kada wani ya zo ya kashe wani haka kuma kyare gabobi na jikin dan adam wanda rasa su ko salwantar da su zai kai ga mutum kusan ya zama ba shi da amfani to su ma wannan an kar an hana wani ita ba shi shi yasa zaga shari'a ta dauko dukkan abin da yake jikin mutum ta yi masa matsaya wanda ba magana fiqhu muke ba balle a ce a dauko irin su mu naqila irin su mamuma irin su hashima irin su mudiha duk rauni ne da ake wa mutum aka da kuma abin da ake biya na diya in an cire wa mutum ido guda daya ko an cire masa kunne ko an datse masa hannu ko kafa da makamantansu ko al'aura to ba akan san yake gana ma duk sun shiga cikin kare rai sannan na biyu shi kare rai ya shiga cikin sa da karkashin kare rai akwai a tabbatar da dan adam tsaro ya zama na babu wanda zai masa ta'adda ta hanyar kashe shi ko ta hanyar jefa shi cikin wata matsala wadda karshe zai iya salwanta ransa zai iya salwanta to tabbatar da tsaron shi mana daga cikin kare rai sannan a kuma wajen kare ran kuma dai bayan an hana wani ya kashe shi an hana wani ya masa ta'addanci ta hanyar samar da tsaro isasshe da kayayyakin tsaro isassu to kuma sannan za a hana shi shi kansa mai ran dan wani abu ya same shi ko ya fada a jarrabawa ko wata duke sa ta salwanta yaje isha wata guba ya kashe kansa ko yaje rate kansa wannan shi ma karare ne ba za a bari mutun yi haka ba dan za ka ga akwai kasashe na Larabawa da idan aka yi jarrabawa ta jami'a in aka gama to kogi da suke nahiyar dole sai an saka soja da yan sanda suna ta sintiri dare da rana saboda da yawa akwai daliban da in suka fada a jarrabawa sai su tsalle su zantuma a kogi su mutu to sai an tsatsare saboda kararan mutum ko da shi zai salwantar da shi hukuma ba za ta bari ya kashe kan nasa ba sannan wani in ya ga dukiya ta kare shi ma sai ya sha wata guba ko ya ga wata asara tana saman sa wata shekara da aka samu wani ɗan su bala'o'i suka dinga ta faruwa a cikin kasashen nan na gabar abin da ya shafi wajen su Malaysia ita fa wajen su China da sauransu mutum yana zaune kawai sai ga asara ta fada masa a cikin wata daya ya rasa kamar dala miliyan 2000 wani watan sai ga ya rasa dala miliyan 2000 da ya ga haka sai ya rubuta takarda ya ce ba zai ga bakin cikin tsaya cewa ba sai sha wani abu ya mutu ko ya rate kan sai dai aga takarda a rubuce to a tsari na musulunci ba za a bar shi kashe kansa ba ubangiji yana ce da mu la taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku Allah mai jin kanku ne kuma wanda ya kuskure kashe kansa ba a gani an hana ba to za a dinga masa ukuba da abin da ya kashe kan nasa har tashin alkiyama ko a lahira ma an tashi kiyama da wannan za a ci gaba da mar asaba sannan daga cikin kare rai akwai yin hukuba ta wato zartar da hukuncin kisasi wanda duk ya ta'adda ya kashe wani to lallai ne sai a zartar da hukuncin kisasi a kansa cewa a daukan sa shari'a ta yanke hukunci shi ma a kashe shi sai dai inda masu bin jini suka ce sun yafe ko kuma suka mai da abin ya zama diya haka kuma ba da diya ga wanda yayi ta'adda ga wani amma bisa kuskure shi ma ko ga mutun din ko ga gabobin sa shi ma sai a biya diya akan wannan to yana daga cikin kare rai sannan daga cikin rassan kare rai akwai wadata mutun da abin da jikin sa yake bukata na abinci da abin sha dole ne a samar da abinci amma wanda jikin yake da bukata amma malamai sun ce yau duniya gaba daya ba ta da matsala fiye da matsalar cin abinci ba abincin ne babu ba duniya ce yau ta rikice ba ta iya cin abincin ba kuma in aka samu masana abinci za su gane mutane kawai da ka suke cin abinci shi isa karancin lafiya yayyawa cikin jama'a yanda annabi alaihi salam yake ga mana cewa إنا قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع mu al'umma ce da ba ma cin abinci sai mun ji yunwa idan kuma ka ji yunwa muka tashi cin abincin ba ma ci har mashafa turare to masu wannan ba sa irin rashin lafiyar da ake yi sannan abincin a tsare ake yin sa dangane da jiki amma ba barkatai ake ci ba mutum ya ci abinci bayan minti 20 ya sake dora wani abincin da ya ga wani abinci kenan sai uwar hanji ta rikice sai zama ba shi da lafiya to dan haka za a samar da abin da jiki yake bukata na abinci amma bisa tsari shi sa zamu ga annabi alayhi salatu wassalamu da yake cewa da mu bi hasibi mur'im luqaymatun yakun da sirbahu yallomomi sun ishi mutum su tsire rike masa kashin bayansa in kuma ba zai iya ba to ya raba abin gida uku sulusun li da'amihi wa sulusun li sharabihi wa sulusun li nafsihi kashi ɗaya abinci kashi ɗaya abin sha kashi ɗaya kuma numfashi to wannan yana daga cikin kare rai a tabbatar an samu abinci an samu abin sha wanda ya dace kuma fi yawan abincin da jiki yake bukata shine mafi araha shine mafi kusa da dukkan talaka so da rahama ta Allah to amma kuma jahilcin mutum ya sa sai ya raina wannan ya ga ai sai talaka sai gajeye ne yake ci to sai a tafi mai wahalar wanda shi ne ba za a samu lafiyar da ake so ba sannan daga cikin kare rai akwai al-akhdh bil rukhas ruko da rukhsa sauki lil mutar ga wanda ya samu kansa cikin bukata mutum in ya tafiya ko ya samu kansa cikin wani hali babu guziri komai ya kare ba kuma mutane kuma ga yunwa ta kama shi akwai mushi sai shari'a ta ce fa man durra ghayra bagin wala aidin fala ism alai la ism alai wanda ya bukatu ba azzalimi ba ba mai ta'addanci ba wanda zai tafi ije ya tsara hanya ya fashi wannan ba za a ba shi dama ba wani abu da ya tafi wanda Allah ya yarda da shi idan bukata ta same shi da rasa yanda zai yi to an yarda zai ci mushi sannan daga cikin abubuwan da suke tabbatar da kare rai akwai tufafi shi ma a samu tufafi wanda mutum zai sa zamanin sanyi ya masa maganin sanyi da wanda zai sa zamanin zafi ya zama zafin ba zai dame shi ba zai samu sararawa sannan sai kuma gurin zama wannan su kuma da tufan da gurin zaman da abincin da abin shan dukkanin su malamai sun ce mustawad darura ake nufi matsayin larura wanda in babu shi ba za a rayu ba amma in ya wuce haka ya zama mustawal haja ko mustawal tahsinat bai zama dole ba sannan daga cikin kare rai akwai kuma kariya daga cututtuka masu yaduwa a sama an yi mutum wukaya an datse cututtukan da za su yadu su fantsama cikin mutane in sa annoba ta faru annabi alaihi salam ya ce mutum yana ciki kar ya fita domin in ya fita wata kila ta jikinsa ba ta kyankyashe ba sai ya je can za ta kyankyashe sai kuma ta fantsama cikin mutane saboda haka in yana ciki kar ya fita wanda kuma yayi baya ciki kar ya fita daga inda yake tafi inda ba a yi to wannan yana daga cikin kare rai sannan kare mutane daga hadarurruka wanda za su kai ga zuwa rasa rai shine duk abin da zai kai ga gobara ta tashi to sai an yi kokarin kare wannan ba za a bar shi cikin mutane ba kamar irin abubuwan nan na silanda da ake gas din nan kaga mutum ya zo tsakiyar unguwa ya bude guri kuma gwamnati ta kyale shi in wannan ya tashi Allah ne ya isan iya wannan da za a yi domin harbi yake tashi yake yana tsalle yana sama to a musulunci manufar shari'a saboda kare rai ba yanda za a bayar da ai wannan cikin mutane ba za a zo tsakiyar mutane ai musu gidan mai ba wanda in wani abu ya tashi Allah ne ya san iya inda musifar za ta tsaya na gobara to yana daga cikin kare ran dan adam a manufar musulunci kar a bari irin abin da zai baye zuwa gobara mai karfi wanda za ta zo ta haddabi mutane ta halaka su wata shekara an taba yin gobara a Makka lokacin zaman Mina ranar 8 ga watan Zulhijja ana zaune da rana a tsaka gobara ta kama duk wanda ije maka lokacin nan ya ga musifa, domin ta tashi da ta tashi hukuma tana kokarin kashewa. To sai aka gano wani kuskure da aka yi, shine an bar mutane masu dafa-dafan abinci duk sun je da gas, tamar daga nan fage mutum yana zaune yana ganin ba komai. Fitarsa daga kaima ya ce wuri ya leƙa zuba da zai sai ga kaima sa takuni, daga kamar gyaɗe-gyaɗe silanda za ta yi harbi sai ta dira ana, shi kenan sai ta kama. Kankace mai wannan mai na tariki ce, sai daddatsa waya aka dinga kowa ya fita kawai a tafi rufa. Abin ya ƙi tattaruwa, aka da za a shawo kansa saboda wannan silandar da ta dinga. Tun daga nan gwamnatin ƙasar ta hana wani mutum ije da wani abu na gas filin mai na ɗin za a yi aiki tun daga wannan shekarar. Tun daga cikin kare rai a shari'ar musulunci manufarta kar a bari irin haka ta faru. Duk abin da zai faru ɗan adam ya samu kansa a wannan, to ba a barinsa kusa da mutane. Kamar irin su deport, a zo a yi deport kusa da jama'a, shi ma ba a yi, sai dai a dubi nahiyar da ba ta ci gaba sosai tsakanin gurin da kamar inda mutane suke aje a yi shi da kamar kilomita 60, to sai a yi. Wanda duk in zai yi wani abu a nan zai tsaya, sannan in aka yi kuma sai an masa katanga wadda ba za ta gaza ƙafa 12 ba, ko da wuta za ta kama zai taborinsa a cikin wannan. In aka yi ƙanƙanuwa in yi sama, to Allah ne san inda zai tsaya. Yanzu kamar na hotoran nan, inda Allah zai ki ba Allah ki ba inda zai zai tashi, to dan zuwa da wanau sai ya hada da ita, sannan ba wanda ya isa yi numfashi a nahiyar. Sannan abinda ake tsoro tsawa, in ana ruwan sama tsawa ta fada nan shikenan, ana jin tsoron jirgin sama. In ya tashi wata hadari ya same shi ya fada gurin shikenan. Shi sa ba a yin sa a gurin mutane. Musulunci ba zai taba yadda da irin waɗannan abubuwa saboda kare ran dan adam. Ina cikin makasi. Sannan abinda zai bayi zuwa dan adam idilmiya a ruwa, shi ma karewa ake. Ka zo ka tadda ruwa makeke ko tadda wani gulbi kato ko wani uwa-uwar kududdufi a tsakiyar gari, gashi da rami kwankwarme mai, amma babu katanga da aka kare, to yanzu nan wani bako in ya taho ko abin hawa ko a ƙafa ko makaho ko yara suna wasa, yanzu nan mutum zai zinduma sai ya halaka. Shi sa za ka ga da zamanin NA kamar a nan Kano, za ka ga duk unguwanni da akwai kududdufai amma an yi katanga ta maramara mai ƙarfi wadda ba abin da yake taba ta kuyi wasan ku kuyi komai ba wanda zai iya haura ta balle ya ce za mu yi ifada. Ko makaho ne ya taho baya gani ba zai fada ba, domin zai karo da ita ya ifade ci da ya fade dabas, ba abin da zai same shi. To kariya ce. Sannan ta samu abubuwan da suke da guba wanda ake amfani da su a ma'aikatu, to sai an yi kokarin yanda za a datse su ta inda ba za su zirare da wannan gubar tai waje dan adam ya shaka a yi ta mutuwa ba. Sannan abubuwan da za su bayi isuwa yawan hadari a kan hanya, shi ma ina cikin kararai, sai an tare wannan an tabbatar da lafiyar hanyoyi, babu kwari, babu daddatsewa ko a zo garin gyara a farfasa gurin a kara masa zurfi a yanka shi i kaifi, kuma a tafi a bashi wata uku a gyara ba. Wannan baya cikin kare rayukan mutane, amma da cikin kare rayukan mutane sai an duba. Kuma abin mamaki, zamanin da Turawa suke mulki a ƙasar nan, idan ana ruwa sai an saka BIO, an bi hanyoyi, an bi yawan hanyoyi ma daddatse su ake yi, saboda ana ruwa ƙarshe abubuwa suna iya faruwa na hadari, sai a dakatar da mutane. BIO ya dinga bin hanya yana zagawa, su da kayan aiki suna duba an akwai wanda za a share a share. In an ga ruwan ya lafa sannan a yi usur a ce an ba da hanya mutane su wuce. To wane daga cikin manufofin musulunci kare rayukan mutane, kada wani abu ya faru. Sannan abubuwan da suka shafi lantarki, shi ma kokari ake a kare, kar a bar shi ta inda zai bindiga ko wani abu ya faru wanda zai cutar da mutane. Sannan daga cikin kare rai ɗin da yi wa mutum magani na irin rashin lafiya da ta same shi, in ta same shi sai a masa magani musamman lokacin hadira, domin hadari in an yi akwai abubuwa a jikin dan adam wanda sune kashin bayan rayuwa. Wayannan abubuwa sune abubuwa guda hudu. Akwai kwakwalwa, in ta salwanta dan adam ya gama. Sannan akwai zuciya, ita ma in ta salwanta dan adam ya gama. Sannan akwai hanta, in ta salwanta dan adam ya gama. Sannan akwai koda. To a wajen kare rai akwai buƙatar samar da irin wannan isassu a asibiti, wanda idan an yi haɗari lokacin da kwakwalwa ta jigata ba za ta iya aikinta ba. In ba ta iya aikin nata, mutum zai iya mutuwa. Abinda take bashi in ta gaza kaiwa mutum mutuwa zai yi, to sai a samu na'urar da za ta karɓi aikin kwakwalwar. Ita kuma wannan a kai ta inda za ta huta, a likita ije yi aikinsa don ceto ta. Lokacin shi kuma wannan an sa mata tana masa aiki. In kuma zuciya ce, ita ma haka ta jigata, ba za ta iya aikin da ake so ba. In ta bar wannan aikin ɗan adam zai iya halaka. To shi ma sai a dakatar da ita, a ɗora shi a kan wata na'urar za ta yi aikin zuciyar. Ita kuma zuciyar a je a yi mata maganin da za ta komo hayyacinta. Idan ƙoda ce, ita ma haka ake mata. In hanta ce, ita ma haka ake mata. To wannan yana daga cikin kare rai, manufofin kare rai a shari'atar musulunci. Sannan wata fuska ta kare ran, wannan sun ce tahsinatu ne. Daga cikin kare rai akwai tabbatar da ɗan adam wato cikakken ƴanci da kuma karama ta mutuntaka, cewa shi mutum ne, an bambanta shi da dabbobi. Irin mu'amala za a yi wa dabba ba irin ta za a yi masa ba. Yana da ƴancin da zai iya faɗar albarkacin bakinsa ta hanyar da ba zai taɓa mutuncin waɗansu ba, ta hanyar da ba zai iya wa gwamnati illa ba, waɗanda zai iya tona asirin hukuma. To ba za a ba shi dama a irin wannan ba. Amma abin da yake zai iya faɗar wani abu da yake son na jin daɗi ko wani abu da yake damunsa, to wannan an ba shi dama zai iya yi. To wayannan su ne wato abin da ake nufi da kibzun nafsi kenan. To na ɗaya kenan, ina ga ba zan tsawaita yawa magana a kansa ba, zan bar shi ya haka. To sai manufa ta biyu shi ne hibzul aqali, kare hankali. Shi kuma hankali ba gaba ba ce, shi hankali aiki ne, ba gaba ba ce aiki ne. Shi hankali da shi mutum yake riskar abubuwa, ya gane mai kyau, ya gane mara kyau, ya gane mai alheri, ya gane mara alheri, ya gane masoyi, ya gane muƙiyi. In abu ya taso ya kalle shi, ya ga me a ƙarshensa zai zama. Ƙarshensa zai mun mai kyau ne ko ba mai kyau ne? To wannan shi ne hankali. To sai dai kuma shi hankalin malamai suka ce wato yana tattare, ana wato kallonsa cewa yana tattare da wata gaba ne mai muhimmanci, ita ce muhu, kwakwalwa, da kuma alhawas, nervous system, central nervous system. Kwakwalwa da kuma jijiyoyi ne suke kai mata sako, kamar hannu in ya taɓa abu zai ji mai santsi ko mai kaushi, kamar ido zai ga abu fari ko baƙi ko ja ko kyakkyawa ko mara kyau ko dugo ko gajere, hanci zai shaƙa ya ji abu mai daɗi ko mara daɗi, kunne zai ji ƙara ya ji mai sauƙi, ya ji mai nauyi, ya ji abu mai daɗi, ya ji mara daɗi, da kuma in ya ɗanɗana harshe zai ji wani abu. Wannan su ne hawas. To su ne suke haɗuwa, suke ba da wani aiki ga ɗan adam. To ba su ne hankalin ba, amma kuma wuraren da suke nan ne yake da dangantaka da hankali ɗin. To don haka daga cikin wato kare hankali shi ne kare lafiyar ita wannan kwakwalwa da kuma alhawas ɗin da aljihazul asabi, a ba su kariya kada wani abu ya same su. Duk abin da zai iya gurɓata su, to sai a ƙoƙari a nesanta shi da jama'a. Yau daga cikin abin da yake gurɓata ta akwai abin da yake sa maye, kamar giya, kamar ƙwayoyi, irin waɗannan duka sai a hana abin da zai taɓa su. Da kuma abin da zai faru wato ya samar da tunani wanda yake a jikin ɗan adam, ko gurɓata tunanin ɗan adam, ko gurɓata hankalinsa, su ne ake kira amradun nafsiya, wato amuradun nafsiya rashin lafiya wacce take ta jiki ta tunani wato psychological problem to da abin da zai ba iya wannan to sai a kokarin kare su ba za a bari su faru ba wani daga cikin kare hankali an kare wannan gabar ba shaye-shaye ba abu da zai gurɓata tunani ba wani abu da za a sawa dan adam ya dinga cin sa a rai yana cin sa a rai har tunanin sa ya birkice to sai a kare ba a bari haka ta faru akwai wata baiwa Allah wata shekara ta kamu da rashin lafiya har sai da ta kai an kwanta da ita asibiti irin na masu tabin hankali da aka yi magani aka gama sai likita yake mata tambayoyi a hankali ya ga kokarin ce ta jirkita ta dan karkace haka ya bi ta a hankali sai aka samu ashe wata mace ce ta je gidan suka hira sai ta ce wance ina fatsammanin wani zai miki kishiya wannan bata gaya masa ba ko bata san wace ce ba sai ta ci gaba da rike wannan sai da ya danganar da ita da asibitin mahaukata to wannan cikin kare hankali ba a bari a dinga gaya mutum kalmomi wanda za su dinga taba tunaninsa yana ta a ƙarshe har ya jirkita ba a so to da abin da zai zo shi sa musulunci abin da yake so ka gabata wa dan adam albashir amma kar ka dinga gaya mutum abu mara kyau shi ko mutumin yau baya son ya faɗi albashir sai dai abin musifa da ya ganka ce baka san me ya faru ba sai kwatsa maka sharri to nan mugun abu ne ba shi da alheri daga cikin kare hankali ba a yin wannan to sannan daga cikin kare hankali akwai ba wa dan adam horo horaswa na kwarewa a cewa ne an ba shi ilimi ya zama ya kware harkar da ta shafi lauya to kwakwalwa tana mutukar amfani kuma hankalin yana da mutukar amfani yana haske yana kuma zurfi cewa ne an ba shi ilimi ya zama wani injiniya wane an ba shi ilimi ya zama likita wane an ba shi ilimi ya zama grammarian ko ya zama morphologist ko ya zama philologist ƙwararru na harkar harshe da sauran lissafi da harkar tattalin arziki yana da cikin kare hankali a ba mutum cikakkiyar tarbiyya da horaswa wadda kwakwalwa za ta zama kwakwalwa ce duk abin da ya kalla minti ɗaya zuwa biyu in yanke hukunci ba mai iya ta da shi to yana daga cikin abin da ake buƙata sannan da shi ne ake kuma iya raya wato ƙasa shi wato wannan binciken da ilimin sannan dukkan wani abu da zai kawo ɗan adam tunaninsa ya gurɓata musulunci ya hana haka daga cikin abin da musulunci ya hana hawa son zuciya saboda shi hankali in yana haske to ana bin son zuciya sai dinga dasashewa domin inaratul aqali maksuhun bi dawi hawa maksuhun bi dawi hawa wa aqalu asil hawa yazdadu tanwira shi inaratul wato inaratul aqali hasken hankali maksuhun ko maksuhun ko sufi yake kamar yadda rana take yi amma ta dauki ta son zuciya wanda dai saba san zuciya hankalinsa ƙara haske yake kuma duk ran da mutum ya bi san zuciya to a ƙira din hankalinsa an zaftare shi kullun ya bi sai a zaftare shi shi yasa ga mutanen yanzu ka gansu duka ma a zauce suke saboda kowa kan san zuciya sai ke tafiya ba a san wannan sai kuma taqalidi mutum ya zama na duk abin da ya ga wani yayi shi ma kawai ba dalili sai ya dauka yi shi yasa musulunci ya hana cala ta kafu ma laysa laka bihi ilmun kakka ba abin da baka da ilimi akai ko iyaye ka zo ka tarassa ne ka bincika me hikimar su ta yin wannan in akwai alheri kai in babu sai ka bar musu kayan su haka taqalidul a'ma ba a san sa sannan jidali mutun ya waye gari yana da jidali kullun ai ta musu da shi in yazo guri ai ta gaddaddami to wannan ba a samun alheri hankali bacewa yake sannan kuma girman kai daga cikin wato wanda baya karbar gaskiya musamman ta fuskar ilimi shi ma wannan lalata hankali yake shi ma ba a barin mutane akan irin haka wanda shi ma yanayin rayuwar mu muna tafi akan wannan yanzu kai ne mai abu kai ya shafa ko rayuwar ka ce da zaka zo ka bada labari su ne ce maka ba haka bane kace ai ne ya shafa ci har ban yadda ba to din mahaukacin duniya to ya tsaya akan wannan akwai wata ran wani dalibi ya fita daga jami'a yayi aikin likita daga nan nahiyar ya tafi can kudu irin wajen training din da ake wajen teaching hospital professor nasi yana kwatanta masa abu ya gaya masa wata larura ta samu wani wadda duk abin da ya sani na likita yayi ciwon kafan nan yake warkewa kafa ta ki kamewa yayi abin bai yi ba sannan kullun ba bacci na ta tunani ya zai bullo al'amarin sannan sai ya gano cewa da gwanda zai yi ya kuma tsamo gwandar yayin kai tsara isa mara lafiya sai ya warke to yana gaya musu sai wani yaro daga nan arewa sai ya daga hannu ya ce menene ce sa sai ce it's impossible wannan ai ba zai yi ba sai ce wannan mahaukacin ina ne ni ne malamin kan koya maka dabara aiki ina gaya maka ba wai zato nake ba nayi wa sama da mutum 20 sun warke dan ka koyi samu hannu kai amma da baka da hankali to muta mu na hira akan haka take tafiya ba a san a bar mutane akan wannan sannan daga cikin kare hankali shine ba a bari a fito da wani abu na rudu fari ne sai a sakarwa mutane ya ce musu baki ne ai ta fada ta hanyoyin kafofin yaɗa labarai har sai an canja su sun bi wannan abu duk abin da zai ba iro ai amfani da hankalin mutane ai musu wasa da hankali to shari'ar musulunci ba ta yadda da wannan so take komai izo kada ranka da hanga shiga dalilin sakura ba a zo da wani abu ba a so ai ta fada wa mutane wanda za su bi shi a ƙarshe sai su gano abin ba daidai bane to wannan shi ma yana daga cikin abin da ake kulawa ko jiya mun yi magana akan wani da yazo yake magana cewa so mutane idan an ce an ga wata ba za su yi azumi ba an anga wata ba za su sha ba sai sun gani da kansu kuma suna ta yada wannan abin yana ta gaba sai ne ce masa to saboda ai a radio aka fada sai sa radio aka fada haka ne sai in aka ce an nada shugaban kasa a ina kake ji sai a radio kana yadda ko baka yadda sai yana yadda sai ba da aka ce an saka lockdown ka fita a radio aka fada sai ka yadda amma a wannan shine zaka ki yadda to shine amfani da hankali dole sai ana wayar da kan mutum yana fahimtar meye kaza amma haka ba sai ai masa wujuju ina gabar sai ya hokai sai ya zauna sai ya tafi akan wannan mafi yawan abubuwan da suke faruwa a yanzu wujuju ina gabas ake wa mutane sai a canja musu abu sai su tafi yanzu kun ga haihuwa da a kasan nan ba wanda yake gudunta kuma a lokacin ake cikin talauci akwai dattijo da tace ta san sama da gida 40 wanda taiwa ungozo ba a samu zanin da za a saka jaririn ba ita ce take zuwa da nata ta bayar kuma ba taba jin da suka ki haihuwa ba sai yanzu da Allah ya bude ake samu sai tunani ya taho daga wani guri sai a zo a dinga ga mutane wani azanci shikenan sai su haukai su zauna sai su tafi akai sai a waye gari abinda annabi alaihi salam ya faɗa an ajiye shi kalmar annabi alaihi salam da yake cewa da mu innama turzaquna bi du'afaikum ane muku arziki ne saboda sanadin raunan da suke tsaka karkashin ku to sai a ce ka aje magana mai gaskiya ka dauki rudu sai mutane ku suka aje ta mai gaskiya yanzu ka dauki rudin akai suke tafiya sannan sun kasa gane wato bawon damuna to attajirin rani lokacin da kake yawa yayin kake musu tarbiya lokacin da suka kawo karfi kai kuma naka yi kare lokacin zaka huta to wai sai a ce wai da munar ake so kakka wahala to kuma sai kowa ya haukai sai ya tafi sannan sai a ce da mace ai za ta tsufa in kina huwa zaki tsufa da wuri shi ma har ga wasa da hankali ne sai a ce da ita dura kafin ki kai matsayin da zaki fara haihuwa ba kyakkyawa bace ki ita mace ba kyakkyawa bace tana karama muriya ta ma ba muriyar mata bace za ta ba dan namiji sha'awa amma lokacin da ta kai matsayin za ta haihu to Allah sai ya kere ta ya kere ta muriyar ta canja jikinta ya canja komai na ta ya canja ta zama mai ban sha'awa to lokacin da kuma haifar ta bushe ta tsaya ta daina haihuwa kuma sai ta zama sai ta motse sai ta mushushu sai gijibgi sai fito mata shikenan kan ya tafi saboda ashe lafiyar da kan daidai haihuwar Allah yake baraka kafin ta zo haihuwa ba zai bata ba in ta wuce wasa sai jin to kaga wasa ake da hankali sannan dan da za a haifa abinda ake gaya maka abinda zai ci a bakinsa ka ji tsoron abinda yaron yake bukata makaranta da za shi ka ji tsoron wannan amma sai ka manta cewa lokacin da yaron zai zo da hannaye guda biyu wanda duniya ba mai iya tsara su wannan hannayen duk wata sana'a da ake da shi ake kowace sana'a da ka sani da hannu ake yin ta to ya zo da su ya zo da ido guda biyu duk wani abu da za a yi masa na practical da shi zai gani ya zo da kunne biyu duk abu da za a yi masa na theory da shi zai ji sannan ya zo da kawahuwa guda biyu wanda zai taka ije duk inda ake so sannan ya zo da abin da yafi komai tsada kokolwa amma sai aka ce wa'annan taran ka manta da su bakinsa da cikinsa kawai ka damu da su to wannan shine musulunci ba zai taba yadda da dan adam a fito ana masa irin wannan abun ba in akwai hukuma to za ta bari a yi irin waɗannan abubuwan ba domin canje tunanin dan adam daga abin da yake daidai a dora shi akan abin da wani mutum yake so duk da masana sun ce yau duniya kaf tana tafiya ne akan tunanin mutane da ba su ka yan yatsun hannu ɗaya ba mafi yawan mutane duniya ba da tunanin suke tafiya ba na wani ne burkitacce ya dora mutane akan wannan sannan yau to shikenan dai bari mu bar shi haka to wannan yana daga cikin kare hankali to shine manufa ta biyu al-maqsadus sani sai al-maqsadus salis yana hibzu tadayyuni karewa mutun yanda zai iya aiwatar da addini wato ba addinin kansa ba shi an aka zo wajen al'umma da insaniya to anan ake cewa hibzud dini amma a wajen abin da ya shafi mutum ɗaya da tadayyun yanda zai aiwatar da addinin to shi ake fada to shi hibzud tadayyuni farko shine a dasa masa aqida lafiyayya a kuma ƙarfafa ta a kulla dangantaka tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala babu shirka tare da shi ya san Allah zai kuma dogara da shi ta wajen dogaro da Allah sai ka san Allah subhanahu wa ta'ala yafi kowa karfi na biyu sai ka san yafi kowa saninka na uku sai ka san yafi kowa tausayinka duk abin da ya taso maka in dai kana neman mafaka to zaka je gurin wanda yafi karfi to Allah yafi sannan ba za ka je wajen wanda bai san halin da kake ciki ba to wanda yafi kowa sani Allah dole gurin sa zaka sannan wanda al'amarinka bai dame shi ba za ka kai masa kuka ba wanda al'amarinka yake cikin sa yafi kowa damuwa da kai shine Allah to gurin sa zaka dogara to wanda zai dogara da Allah sai ya san Allah akan haka yake to shine zai iya wannan to sai an assasa wa mutum aqida lafiyayya wanda babu sokana a cikin ta babu canfa-canfe shi ta ake mutum ya zo yana ta almara da abubuwan da ba su dace ba kamar a ce wai yanzu kawai idan mujiya ta kuka ta ce dum 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 wai shikenan wai mutuwa za a yi kage na aqida ko mai kyau amma in ta ce diskui wai haihuwa za a yi in mutum zai yi tafiya da safe ya fito ya gama kawo shikenan sai kama zage-zage wai tafiyarsa ba sa'a in yi gama kawo kuma sai ɗauko sadaka a bashi ya ce sannu bawan Allah wai tafiya da nasara to kaga aqida ba ta da kyau a wannan to dole sai an ruguje irin wannan sannan a sa mutane su dinga kallon abu da basira ta hanyar da Qur'ani da sunna suke nusar da mu mu dinga tunani mai kyau sannan da kuma nisantar kaba'ira manya-manyan zunubai kamar abinda zai shafi riya da bid'a da munafunci da abin da zai kai zuwa shirka kamar wanda za a zo a ce a sai fingifingin kaza ba lafiya dan bore ce a sai fingifingin kaza a saki ko a je a sai gitsawar akuya ko a sai cinkiya mai tozula a saki shikenan ko sai a warke ko a je a sai sukari a aje ko a sai zabira ko a sai dan gatari a ce saboda akwai wani bature akwai wani wanzami wai da a cikin aljannan akwai su malam alhaji duk sai a sa a wannan da akwai wanda idan watan sha'ban ya kama ake zuwa gidan boka sai a tattara korai a cika su da gyada mai gishiri da data da yalo da tumatiri da kuma kudi sai a bashi sai tafi gadar wataro da asuba ran 27 ran saba'a sai ji zuba da asuba wai ai rake aljanu saboda mai kuke aka ce sanda za a sa su a sarka cikin ramadan in ba mu yi musu aka baka sa su a sarka suka ban mu da rashin lafiya wa zai mana magani to wannan shine hibz ta da yuni yanda za a kare mutum zai aiwatar da ne sai an cire shi daga wayannan sannan daga cikin tsaye da addini sai mu kawo masa tsaye da addini shine a koya masa yanda zai iya sha'irul ibadat al mafruda sallah ya san tsarki tukunna na ban daki san yanda ake alwala illarura da ba za a yi alwala ba ta zo yanda zai iya taimama mace ta san hukunce hukuncen jinin haila in ya zo yanda aka saba in ya saba ta san yanda za a kullu sannan daga ciki a koya mutane siffantuwa da ɗabi'antuwa da ɗabi'un musulunci kyawawa su ne a ɗora kowa akan gaskiya duk abin da za ka yi ka tabbatar gaskiya za ka yi a ɗora mutane akan ikhlasi ba munafunci ba almundahana duk abin da aka baka na amana za ka rike sannan ga amana akwai kuma rike alkawari akwai kuma cika alkawari wannan daga cikin kiyaye addini a koya mutum zai aiwatar da addini wannan yana ciki a siffanta da gaskiya da ikhlasi da amana da rike alkawari da kuma cika alkawari sannan daga cikin sa akwai koya mutum da'a cewa duk abin da ubangiji ya ce ayi to haka za ka yi wanda ya ce kar ayi ba za ka yi ba kuma abin da ya shafi wannan din ko ame da'a duba ta ake alal misali bara an samu kai a cikin wata jarraba ta musifa rashin lafiya hukumomi suka dauki matakai na cewa an hana interstate kada wani ya tashi daga wata jihar ya shiga wata wanda a ka'idar annoba haka ake ba a barin wani ya fita daga wata jihar ya tafi wata saboda kar abin ya sai a datse abin da hukumar ta yi mutane suke ganin a addinance ai hukuma ka babba bai ta Allah bace ba za su ba ba za su ba to kaga ba a ilmantar da mutane akan addini ba in akan addini ne sai mutun ya lura lokacin da annabi alaihi salam ya wata hudu ba mai tsawo tun daga salar asuba sai da kai isha yana yi alaihi salatu wassalam ya dinga hudu ba daga sallar asuba sai da aka zo azhar ya sauka alaihi salam daga nan ya sake hawa ya sauka ba sai da aka zo la'asar alaihi salatu wassalam daga nan alaihi salam ya sake hawa sai da aka zo magriba daga nan alaihi salam ya sake hawa sai da aka zo isha sai sabbai suka ce ya rasulullahi ka annaha mu'izatu muwaddi'in fa ausina kace wannan wa'azin ka wannan bai ban kwana imana wasiya wanda zamu yi wukar gindi da ita sai ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla sai ce wasam'i wa da'ati wa in ta'ammar alaikum abdu ne muku wasiya da jin tsoron Allah mai girma da boye da kuma jin umarnin hukuma da kuma aiki da shi ko da bawa ne ya shugabance ku har akwai ruwaya da yake cewa ko da kansa kamar kunda kannan nasa bai fi girman kwakwa ba yana gidu gidu ko shi ne yake shugabanta ko yace ku sai kun yi saboda haka wannan sai an koyar da mutane yin da'a cewa ba mai mulki ka ba tunda annabi alaihi ce maka kabi to haka za ka yi kuma sannan wannan din annabi alaihi shi ya tsara cewa in ana annoba kar ka fita daga cikin gurin ka tafi wani guri kuma kana wajenta kar ka shigo to duk sai mutane suka wai gari ba su dauki wannan ba sai dai in an musu da karfi da karfin ko sanin ta kokarin ya zashi ta sace le kafar hukumar su tsallake su shiga guraren su da haka abuwa suka yi ta faruwa sannan ba kuma wanda zai ce maka ka tsaya akan wannan din wani abin sai ta so na san zuciya a wata jihar sai ai ko maka wai sai kaji ai biki ake kaza ne ya faru wai mutai tashi ta ban bai je a ce an soke shi to sai an koyar da al'umma akan wannan sannan a cikin koya mutum yanda zai tafi da addini to sai an koya masa wasail na hajiya rafa'ul haraj da kuma itiyanus sunanil muakkada wato idan an zo mutane da yawa ba sa bambance tsakanin azima da rukhsa azima shine hukuncin da Allah ya aje na asali a cikin dukkan al'amura na ibada kamar sallah in an zo yin alola ita ce azima shine hukunci na asali alola sannan aka zo sallah mutum yana zaune a gida lami lafiya zaman kuma lafiyarsa kalau azhar hudu zai yi kuma a tsaye da ruku'u da sujada duka ba shi da damar da zai zauna yi ta daga zauna lafiyarsa kalau sannan la'asar haka isha haka amma idan ya samu larura to kaga maganar yin alola ita ce azima to an ba shi ruksa sauki sai ya taimama haka kuma in tafiyar ta kama shi wannan sallah mai raka'a hudu sai aka ce mai da ita biyu sannan in ba shi da lafiya sai aka ce in ba zai iya sallah a tsaye ba sai ya jingina to sai ya jingina in ba zai iya a tsaye a jingina ba to ya azaune in azaunen ba zai iya ba sai da jingina sai ya jingina in a wannan ma ba zai iya ba to aka ce ya kwance ya kwanta tsagin dama ko ya tsanta ko ko rigingine in abin ya fice ko ta ina ma kawai ya yi sallah to dole sai mutane sun san wannan da yawa akwai wanda shi in abin taimama ya kama shi sai dinga jin kyankyamin yin taimama yana ganin kawai kyama wai ba zai taimama ba kuma in ya taimama ya yi sallah sai dinga ganin kamar wata dama ta samu zai warware ta ya saki sannan a koya mutane sanin aulawiya wato fifiko ko ce ibada tana da martaba farilla ita ce sama da komai sannan masu binta a hankali a hankali a hankali to in mutum ba shi da ilimi wajen wannan sai ya tattara hankalinsa akan abin da in ya mutu ma Allah ba zai tambaye shi ba sai tozalta abin da yana shiga kabari shi za a fara tambayarsa to sai an koya wa mutum domin kada iblis ya ja masa ragama don ya alkawari la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda duk abin da Allah ya ce a yi a cikin kashi goma Iblis ya dauki kashi 9 da digo 9 sai da kirje bar mutum digo 1 kuma sai ya canja shi ya mai da shi wajen barjuhatu farko Iblis yana yaki da mutum ne dan ya mai da shi kafiri to idan bai samu nasara ba to sai ya sake daura damara ya kara daukan kayan aiki sosai kayan fada ya mai da mutum munafiki idan bai nasara ba to zai sake daura damara sai ya dora mutum akan aikata manyan kaba'irai manyan zinubai idan bai nasara ba zai sake daura damara sai ya daura shi akan saga'ira kananan zinubai yana ce akai sai su juye su zama kabira domin al-israr shine ke mai da zinubi ya zama babba to in bai nasara ba anan to kuma sai ya mai da mutum akan marjuhatu idan aka zo ibada ga wanda Allah yake nema akan ka sai saka ka tozalta ta sai ka nemi wanda ba ita ke bai ka dinga gungawa numfashi ana rigingimu da kai akan ta ma wacce kuma ka batta wanda za a baka lada 100 sai bilir ya dauke ka sai mai da kai za ka dinga samun 10 to haka yake to sai an koya wa mutum ga yanda zai yi ga yanda zaka bullo al'amari ga yanda ake aiwatar da ayyuka na ibada to idan Iblis din bai samu dama a wannan ba to shine sai mutum akan marjuhatu abu wanda suke ba su ne suka fi ba sai dora mutum akan wannan idan mutum bai samu nasara ba sai dora shi akan mubahatu abu wanda suke na halak sai zama ba shi ya zama dan kwalliya duk inda ake sabon dinki to yana nan duk inda sabon yayi ya fito yana nan ina ne ake abinci a gure kaza ina me kaza ina me kaza sai wa gare tattara yawarsa gabaki daya akan wannan to shi ma Iblis ya kare to sai la sai an dora mutane sannan dangane da rayuwa a musulunci yau komai gida akwai abubuwan da ake kiran su daruriyat wato larura in ba su ba za ka rayu ba akwai abincin da in baka ci ba za ka rayu ba akwai wurin zama wanda in babu shi rayuwa ka za ta tozalta da kyau akwai sutura, akwai abun hawa, to akwai wanda suke na haja. Yanzu misali a sami gero, in aka barza shi ko aka karo wannan da aka zuba kurin kaci, in babu wani abu ka ci wannan ba za ka rayu ba, to wannan darura ce. Amma in har aka ce ko za a nika shi ba tare da kuma an surfa shi ba datsa, wannan hajiyat ne, yana cikin abu haja, wato ka fara zama mai jin daɗi. To daga nan in ya wuce haka wanda har sai an yi surfe, an nike shi, an zo an yi miya, har an zo an saka wani magi a ciki, har da wani dan saka yajin daddawa, to wannan ya wuce kuma hajiyar, ya kuma kamaliyat, ya zama kuma jin daɗi sosai. To a tsarin musulunci kar ka ɗauka kowa zai samu wannan, ka ɗauka wancan shi yake buƙata. In ka samu sai ka haƙura, in Allah ya maka buɗi ka wuce haka shikenan, in ya sake maka buɗi ka wuce haka shikenan. To da aka aje wanda yanzu kowa ya yadda wancan na ƙarshen zai ɗauka, in riga ce in ka samu taguwa ta ishe ka, an san taguwa wanda za a ɗauki yadin kawai a raba shi bi tsawonka, sai a duba daidai ƙoƙuwar, sai a sa wuƙa a yanka, sai a samu allura, sai a lallabce gefen a bar maka kawai, sai ka zara ta haka. To ita ce taguwa. To in ka sa wannan shikin ta ishe ka a rayuwa. Amma in har ka kai za a je tela a yanyanka a yadinka, har a yi wani ado, a yi wani sa wata safifa a sa wane ne, wannan kamaliyat ne. Musulunci bai ce dole kowa sai ya samu haka ba. To idan daga ran da aka ce kowa sai ya samu haka, to rashin gaskiya zai shiga cikin mutane. Kowa sai wanda Allah yake sai ya zama wahayinci, domin so yake kai can shi ko Ubangiji cai na hannu kasamna bainahum ma'isha tahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan suhuriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Alhaka Allah ya tsara, kuma lan tajida li sunnatillahi tabdila, ba zai taba canja sunnarsa ba. Haka ya shirya, wani sai ya fi wani, sai ya fi wani, haka ce dai sai an yi haka shikenan. To wannan yana daga cikin abinda ake nan gane da wato rai ai addini, yanda za ta taimaka mutum. Haka tazkiyatun nafsi, yanda za a tsarkake masa nafsu tasa, ta zama ta gyaru, ta rabu da sakandanta da sangarta, ta zama za ta bi Ubangiji subhanahu wataala a tankwasa ta. Wannan shi yana daga cikin abinda ake nema, shine makasadi ko kuma manufa ta uku. To sai manufa ta hudu ita ce hibzul irdi, kiyaye mutunci. Shi al-irdi shine abinda dan adam yake kokarin karewa akan kansa ko kuma a nasabarsa, kar a sami wani abu zai tauye masa su ko a soki wannan abun. To shi yake kira mutunci akan mutun ko akan magabatansa. Shi mutunci shine mahallin yabo, mahallinsa shine mahallin zargi. In akwai shi yabo, in babu zargi, to shi ake kira mutunci. Wanda mutun zai alfahari da shi a kansa, zai alfahari da shi a kan nasabarsa, maka ya shafi iyaye da kakanni, to su ne mutunci. Wannan abinda ake nufi mutunci, malamai sun lissafa abubuwa da dama. Akwai wata waka da Ibn Ma'di Kariba ya yi a kan mutanen Madina, wane yana nufin haka mutunci yake. Akwai Hudai'a, shi ma ya samu wata al'umma da ga ana suka sai yake cewa aqilli asuddul makanal ladhi saddu ulaika qaumun in banau ahkamul buna wa in ahadu aw huwa in akadu shaddu wa in kanatin nu'ma alaihim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wa la kaddu. Yace wannan shine mutunci. Yace ulaika qaumun, yace kai mai su kansu bari, in kana son zaka soke su, to siddil makanin ladhi saddu, cike gurbin da suka bari ko inda suka cike, kai maka zo ka ciki. Sai yace ulaika qaumun, wayannan su mutane ne, in banau ahkamul buna, abinda za su yi nagartacce suke, in gini za su yi nagartacce, in ɗinki za su yi nagartacce, in girki za a yi nagartacce, duk wata mu'amala da sana'a da nagarta suke yinta, ba sa yin jigari-jigari wani abinda bai dace ba, shine banau haka mulbuna. Sai ce wa in ahadu aufu, in suka yi alkawari sai sun cika, wa in aqadu, in suka kulle yarjejeniya ta kulle kenan, in aqadu shaddu, in kanatin nu'uma alaihim, muddar ka musu alheri ba za su iya hankalinsu ba zai kwanta ba, in dai ka musu alheri sai sun saka maka da wannan alheri, ba za ka yi alheri sai dan kaza ma, dan yanzu mutumin yau ya kai matsayin da a lokacin da yake rarrafe yana so ya tashi ya kasa, sai ka daga shi ka taimake shi, in ya kai gaci a rayuwa sai ce kai ba mutum ba ne, in ka ba shi naira goma lokacin da ba shi da ita ba zai rayu ba, ka ba shi goma imige, to in ya samu abin a duniya ya zama ko sarkin Santambule ya zama, in ya dauki trillion ya baka bai kai daraja abin da ka ba shi ba, kuma kullun yana ganin sama da shi kake, amma mutumin da ba mutumin kirki ba sai ba zai dauki haka ba, to wannan shine mahallin wato yabo a nan mutunci yake. In an musu alheri ba sa iya hakuri sai sun saka da alheri, in su kuma suka yi maka alheri to ba za su mai da shi tsanin tsotse jininka ba, sai maka alheri don su cimma wani buri ba za su yi ba, alheri kawai suka yi maka mazauninsa na alheri. To shi irdu a nan ido gara, in aka ce haka kake mahaifanka haka suke shikenan, da wani ya zo ya ce wani ai makaryaci ne shi ya gama maka ya soke mutuncinka, ko ya zo ya duba wani abu shi wani ai ba mai gaskiya ba ne, wace wani ai mahaifinci da an ba shi amana ta baki ko kuma yansa da kakanninsa haka suke. To wannan shine wato mutunci. Wata shekara bana mantawa mun taba zuwa inda Malam Hadi Malam Abubakar na Abba muka je gidan Malam Shi Umar Abdullahi ba shi da lafiya, muka zauna da shi a ɗakin sa muna hira, da muka na masa Malam Abubakar ce Malam Abubakar na Abba, sai tashi zaune ce na Abba ce eh ce kai kokari kai halin iyayenka da kakanninka, kai hakuri haka ya dinga faɗa, kai hakuri halin iyayenka da kakanninka. Daga nan abin da ya tafi har gane duk inda ga masallaci a gina su suka gina, haka ya ce mana. To shine mahallin yabo, shine mahallin suka. To karewa mutum ake kar wani zai zagar masa iyaye ko zai zage shi babbata shi ta hanyar, to wannan musulunci bai yadda ba. In wani zai amfani da harshe ya taba mutum ya farfada abin da bai sani ba, wannan shari'a tana shiga, sai ta kama mutum ta hukunta shi, bai shari'a ba zai yadda ba. Saboda haka daukan abu a doki dorawa mutum ba karamin hadari bane, shi yasa musulunci ya hana kazafi, da wani ya jefa mutum da wani abu wanda ba daidai ba to sai ya zo falyatu bi arba'ati shuhada, sai zo da shaidu guda hudu, fa illam yatubi shuhada fa ulaika inda la yahumul kazibuna, gurin Allah sune makaryata, a wani gurin sai ce fajiduhum 80 da jaldata musu bulala 80, sannan la taqabalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiquna, ba a karɓar shaidar mutum ya zama fasiki kuma. Saboda haka a musulunci duk wanda ya zo ya zargi wani ya ce wani ai dan abu kaza ne ya faɗi wata alfasha, idan gana masa ba ruwan shari'a da shi ba mai kallonsa, al'umma musulunci ba ta kalle shi ba, wanda ya faɗa shi za a zo da shi, to tabbatar in babu sai zaman kwanta alkali sai ki musu huce musu bulala 80, sannan a ba da sanarwa duk wata hudda ta kasuwanci banda shi a shaida, harkar ganin wata banda shi, an zo aurin aure banda shi a shaida, ba za a sa shi an kauda shi ga cikin mutane, muddar ya jefa mutum da wani abu mara kyau ba shi da hujja. To wannan yana da cikin abinda shari'a ta ajiye dangane da kare hanka wato mutunci na dan adam, shine makasadi na hudu. To sai makasadi na biyar shine hifzul mali, kiyaye dukiya, ita dukiya a kare ta, amma a wurin duba na musulunci in an ce dukiya to tana da mai ita, masu kuɗi a yanzu suna cewa dukiya zance mai ita take ji, to a musulunci zance mai ita take ji shine Allah, almalu malullahi, kamar da annabi alaihi ya ce wa ana abduhu ni ko bawan sa ne al insan mustakhalafun fihi shi mutum wakilin Allah ne kurin a dukiya wa ladubun minhu imaratul ardi abinda ake nema ganin sai raye kasar an ba shi dukiya amfanin ta ya wakilci Allah akai ya kuma raye duniya da ita kare ya zama kamar ya sha bakin lukudi shi kansa bai ci ba bai sha ba bai ba iyalinsa ba ko rashin lafiya ba zai da ya sha magani isasshe ba in yasan da kudin sa ne akwai wani da ko shi na kan tana muna yara ba shi da lafiya sai ga shi asibitin Nasarawa aka je aka zo da sa sai aka masa dan shayi da madara da kofi aka masa dan tumatiri da ganye da dan kwai haka da kaza sai yan asibiti Allah ya muku albarka kullun yan asibiti Allah ya muku albarka to da tije ne sai da ya gama aka ce ga bil yace nemi sai na wannan yace da kudi na kuka bari nake shi sai ya kama fada yana tsine musu kuma ai da na san kudi na da bazan ci ba to kaga wannan kaga ba daidai bane to sai ya zamana zai ci akan kansa zai ci da iyalinsa sannan kuma zai taimaka wa al'umma da ita shi sa annabi alaihi salatu wassalam wata tafiya da dutsen Uhud da shi da Abu Zarr Ghifari radiyallahu anhu sai ya nuna Abu Zarr girman dutsen lokacin ba gidaje a gurin yace Abu Zarr duba dutsen nan da za a kaddara dutsen nan gaba ɗayan sai ya zama zinare na ne ba zan yi farin ciki ba idan wani abu ya rago bayan kwana uku in ba wanda na ajiye mai yanda nake bin yake bi na bashi zan bashi ba sai ya ce masa Abu Zarr al muksiruna humul aqalluna yawmal qiyama mawadata a duniya yan kiyama ta ta su ne manyan mutsiyata illa man fa'ala bil mali hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza sai wanda yake tayi ba ji ba gani to kiyama wa zai tashi mai arziki to dan haka ita dukiya a nazari na musulunci wato mallakarta wazifa ce ijtimaiya wato aiki ne na daman tare na jama'a gaba daya shi yasa an kana dan kasuwa ba riba kadai kake so ka ci ba me zaka kawo al'ummarka ta huta shi yake bukata shi yasa annabi alaihi sallam ya ce aljalibu marzuqun wala muhtakiru mal'unun wanda zai je order ikakkawo abin yau arziki ne domin shari'a tana son sa ya hutar da jama'a abinda sai ka shiga mota ka tafi garuruka zakai duk an zo da shi garinku ko ina ka siya to sai Allah ya maka arziki ya kuma sa maka albarka a ciki amma wanda zai tsaya boye sai ya tsada ya kaura mutane annabi ya ce wannan mal'uni abin la'ana ne sannan bayan ta zama tana da wannan aikin na ijtima to sai zama na kuma aiki ya zama wajibi bayan da za a dukiya ta zo wa mutum kawai waye je wurdiye kudi san hane wani ya tafi can wajen kofar ruwa can bayan fadala yaje yana wani wurdi can yaga wani abu ya fado dam idan ya tabbatar in yace waye Allah ko ya tashi da man daga nan hauka zai ci gaba da yi ya daddage har aka gama bashi tsoron a ƙarshe ce me kake so yace na rubu da kai lafiya to yake da aka to ai kage ba a tara dukiya ta wannan mutum sai ce wai wurji zai tara kuɗi sai zama mai kuɗi a ina ko arjinu su dinga kawo masa kuɗi ai ba daidai bane ko kuma ya bota hanya wacce ba mai kyau ba yace ta hanyar argus ko ta hanyar sata ko zamba cikin aminci ina za a yi kuɗi da wannan aiki ake sosai domin neman arziki sannan kuma ana neman dukiya ne saboda raye duniya karaya ta karaya abu al'umma da ka fito daga ciki a raya ta to sannan kowanne akwai ka'idojinsa yanda zaka nemi arzikin akwai ka'idojinsa yanda zaka kashe akwai ka'idojinsa saboda ita dukiya a musulunci fuska bice da ita hanyar neman ta zaman kansa suke ta tsara yanda za a yi hanyar kashe ta zaman kansa yake shi ma sai ka bi in ba haka ba in aka ce hanyar neman ba abun da shari'a take so ba to sai a bi ikare sai mutane zo muki wuyata sai zo masu zamba cikin aminci sai sharri in ka kira mutum yi maka sana'a ko ka dauke shi jinga to sai ya ta maka almandahana abubuwa iri-iri za su haɗu su lalace to sai aka ƙayyade sai ta kaza sai ta kaza duk aka fada hanyoyi sannan kuma aka bar mutane kowa yanda ya ga dama zai kashe dukiyarsa to akwai wanda zai je wani yana wahala dare ɗaya sai ya je gurin bashi ya kashe dukiyar da safe sai ya nemi a bashi abin da zai karya kumallo saboda aka kashe ta zaman kansa yake yi sannan neman ma haka shi sai mutum ya mata tashi annabi alaihi salamu ya ce la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yusala an 40 gididdigin mutum ba zai gushe ba gaban Allah ranar kiyama sai an tambaye shi abu hudu an umrihi fi ma afnahu za ta tambaye shi ransa ina ya karar da shi wa an jisdihi fi ma ablahu gangar jikinsa ina ya tsofar da shi sannan wa an malihi dukiyarsa aina iktasabahu yaya ya tara ta wa fi ma anfaqa kuma ina ya kashe ta kuma sai a tambaye shi wannan saboda haka in an zo nema dukiya akwai hanyoyi ta kulla wato yarjejeniya wanda za su baka mallaka in aka siya ka siya aka sayar maka shikenan wanda ya sayar din ka gari ba zai ci to an yadda ya mallaki dukiya tana sana an yadda mutum ya mallaki dukiya ta hanyar kodago ko ya je maka noma ko ya maka gini ko ya maka wani abu a biya shi sana an yadda an mallaki dukiya ta hanyar ihrazul mubahati abinda Allah ya zuba a duniya na halak tsuntsaye ne itace ne kifaye ne dabbobi ne in ka je ka samu da kuma ihyaul muwat ƙasa ta noma wanda aka batta ba a kuma an yadda a je a raya ta ai noma sannan ana iya mallakar dukiya ta hanyar an aka maka kyauta in ka karba to ta zama halali ko aka ba mutum sadaka in mai cin sadakan ne ta zama halali haka kuma yana iya mallakar dukiya ta hanyar gado igaji wanda akwai gado tsakanin su kuma ka'idar gadon ta cika amma idan mutum ya mutu ya bar dukiya kuma ana bin sa bashi to magadansa ba su da ko zare sai an gama biyan bashin in bashin ya cinye dukiyar shikenan ba su da komai amma ba za su hana biyan bashi ba sai su raba dukiya in suka ce sun ci wuta balbal dan ba gadan su ba su ci ba su da haƙi akan wannan to musulunci ya yadda da wannan sannan musulunci ya yadda cewa in an zo a ci kashe dukiyar a inda Allah yake so farko iyaye mutaci da kansa annabi ya ce wabda abi man ta'ulu fara da wanda suka wajaba ce da su yira tai a wuyanka akai kanka da matanka da ƴaƴanka sannan da mahaifa in sun gaza da mukusanta su ma sai ka taimaka sannan mabukata sai ka taimaka sannan kuma an hana kanzu mutun ya tattara dukiya baya juya ta baya komai sai da dinga kallanta da ido kuma an hana cin dukiyar mutane ta hanyar banna ta zamba cikin aminci ko kuma hanyar da mutun zai cutatar da waɗansu shi isamu ko kuma isamu dukiya kuma ya dinga alfahari da ita yana gururi kuma ta shagalar da shi gaban ambaton Allah da godiya ubangiji subhanahu wataala sannan an ce in zai kashe kadaran kadaha walla zaina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama la taj'al yadaka maghlulatan ila unqika wa la tabsitha kullal basdi haka ake so kadaran kadaha kar mutum ya zama mai kauro kar ya zama mai almubazzaranci sannan kuma an shar'anta shari'a wacce take ta kariya ga dukiya idan mutum ya je cutatar da mutane akwai haddi ko akwai hukunci ko cin ta'aziri in ku har ta kai ga yasata musulunci yanke hukuncin haddi na yanke hannu akan wanda yasata ya taba dukiya ita hannun mutum inda wanda zai zo la kaddarallah ida tsaye mutum hannu to abinda za a biya khamsu ma'in wato dinare 500 za a bayar shi tace diyar hannu daya amma kuma in sata ce in yayi sace abinda yake rubu dinar kuma sai a yanke hannu To shine wa'ansu malamai suka tambaye malamai yace yadun bi khamsi ma'inin asjadun wudiyat ma balu haqudi alfi rubi dinari hannu da dinari 500 ake fansarsa ake biyan diyarsa to me yasa kuma ubangiji yace in yasa ta rubi dinari yanke hannun sai malamin yace izzul amanati agalaha darajar amana ita ce ta sa hannun yayi tsada wa arhasaha zillul khiyanati kasancin ha'inci miƙa da abinda ba na sauci ya zubar da kimar hannunsa ka ce a dace ta dan ka san amana tana da muhimmanci cin amana ba abu ne na alheri ba to wannan shine abinda zan iya cewa dangane da alkuliyatul khams wanda suka shafi mutun ɗai-ɗai to nan gaban an zo kuma sai mu yi magana akan wato maqasidish shari'a wanda suka shafi zaman iyali randa muka gama kuma sai mu dauki wanda ya shafi zaman al'umma sannan kuma daga nan sai a dauki wanda ya shafi insaniya dan adam gabaki ɗayansa ya musulunci ce a tsara a dangane da rayuwarsa a doran kasa wanda haka wannan shine abin da zan iya cewa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam
Allah ya saka da alheri Allah ya kara wa mallan lafiya Allah ya saka da alheri Allah ya taimake mu sai tambayoyi na ga mallan Abdulsalam ya daga hannu bismillah
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yana tambaya ne akan ulaika qaumin in banau haka mulbuna mutanda in sun yi aiki suke inganta shi su kyautata shi yace to yanzu a harkar dalibta idan mutun yaje yana bincike mai zurfi sai ya tarar da wayansu da suka wuce sun yi aiki ingantacce amma an samu gibi to ya zai fito da shi to idan dalibin gaske ne to ya yadda cewa dan adam tare yake bai cika goma ba kullu ibnu adam hadda shi bai tare yake bai cika goma ba dai kenan nabi kuma wata kila abin da ya sani ya kafa hujja da shi a zamanin sa wata kila shi na abin ya goye gare shi shi na da dalilan sa dai za ake cewa an yi gaba a karatu ana da ya fada ne amma da suke kusa da gindin magani su da yawa sun san abubuwan da a yanzu ba za ka karanta a littafi ka ganshi ba to in yi gina hukunci a kowannan kai ka zo baka tarabba in kai aka shi za ka shi ka cutata ko ka cutata da al'umman ka soke shi sannan wani abin a ka'ida ta ilimi in ka zo ka kalli mai ilimi ya rubuta abu to amanar zamaninsa ce wutar da ta taso ta zamanin ita kashi ya fidda bakin zare kai kuma a zamaninka ba shi haka kamar tsauri da rashin tsauri shi ma nusubi ne ba abu ne kawai da zaka yanke hukunci akan sa ba wata kila a zamanin sa wannan abin da shine tsaurin ba tsauri bane in wata kalma ta komai nauyi wajen fasa fahimtar ta to ba laifin sa bane lafin naka zamanin da kuka samu raunin da karatun ku yi gaza ba ku iya ganewa shi yasa lokacin da aka taba yiwa professor Annabi Suri magana akan jawharatul kamali sai ce wani da ya soki jawharatul kamali a yanzu bai daidai ba dan ma zaka gwada zamanin da aka yi ta da naka ba su a zamanin in zaka yi adalci sai ka bincika mutanen da aka yi a zamanin warware take a gurin sun gane ko ba su gane ba in ba su gane bane sai ka soke shi amma su ta biya musu bukata kai naka zamanin ne rarrauna saboda haka ya kasa gane abin da yake ba su zaka soka ba kai zaka soki kanka to haka ake a ilimi in ka bincika ka gani in babu wata hujja iya fahimtarka to sai kai gyara sai ka ce an samu mutuntaka a guri kaza da guri kaza da guri kaza yanzu kaga ibnu hisham al-ansari in yazo a wajen ilimin nahwu in ya samu wayansu kurare da magabata suka yi yana cikin mutaakhirun sai ya shigar ya ce sahun an samu rafkanuwa daga gurin wani ba ya ce hada sai ya ce sahun an samu rafkanuwa shikenan sai ya gyara saboda shi ma wata ran za a zo kam tarakal awwal lil akhir din sai a zo ai kaga da yazo yi wannan sai Sheikh Musa Dawil shi ma da yazo yana duba sai ya ga a cikin mugunin labib din ya samu sahau da yawa a wajen babun adafi sai kuma adafin ya shafi qur'ani wanda wannan za a iya samun matsala sai ya gyara shi da gyara ma bai magana ba kai gyaran ya rubuta nasa littafin ya kishin fada sai zo ya ga jarul lahi zamakshari shi ma ya samu wayansu kusakurai a cikin tafsirin sa kasha shi ma kawai sai ya rubuta littafin sa kawai ya kade ya tsola daidai bai magana akan zamakshari ba sai dai masu karatun su ba su gane wannan amsa ya ba zamakshari ana shi kansa Jalaluddin Suyuti akwai mas'ala ta kai 33 wanda ibrikitata amma da ta ce daira ta daki ya fitar da ita daidai akwai abubuwan da shi kansa Jalaluddin Suyuti din ya tafi shi ma sahawun ne duk sai ya gyara da ya tashi rubuta littafin mai kwanye nazami yanda suka yi shi zube shi ma sai ya zube daidai yanda suka yi duk inda suka yi wannan sahawun sai ya gyara shi ya bashi haka to in ka zo ka karanta sai ka ga cewa yayi aiki na gyara ba tare da ya ce kaza ko kaza ba haka ake wannan haka ake eh Allah ya saka mu da alheri in za a yi gyara bisa hikima ake wata shekara tara ga watan al-Muharram bana manta mun yi taba tafiya da Samalan Isa wata jaha aka je ana jawabai wani tashi ya faɗi maganganu mai yago akan malami kuma malamin na duniya yace yayi kaza yana kaza ana kaza ana kaza sai wadan suka ce da ni in zo yin jawabi ya kamata na bashi amsa na ce abinda naje kawai shi zan amma bazan bashi amsa ba sai ne abinda ya kawo ni to sai aka sami magwani Rabi'u wanda ya rasu kwara malam na nan fage Allah ji kansa da zai yi karatun aka ce zai karanta Qur'ani ma ta sarar sai salga ta malam karanta suratul hujurati sai karanta sai zo ya ayyul zina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina sai ya tsaya anan da dai yazo shi kuma sai karanta ma'ida la jariman nakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu hu aqrabu littaqwa shi ma sai tsaya daga nan ba wanda ya sake wannan sukan sai wani malami ya ce malamai suna iya gyara ɗan kallo ba san anya ba to da haka ake rayuwa amma da mutun ya fara soke soke wayannan sun yi kuskure to yayi ba daidai ba ba gyara zai ba sai ya soke su ya zama na ƙarshe ya soke na farko sannan shi kuma wato in kace zaka nemo al'aura wani to fa kulluka auratun walin nasu ayunan dukkanin ka al'aura ne mutane suna da ido kai ba za su gale ka ba kai ma sai zama ne mai hukunci gaba kuma sai a yi ta kokarin binciken al'aura abi lalace to ta hanyar haka ake bi an gano sai a yi masa uzuri Allah ya yafe masa kuma ga inda gyara yake ga inda ya gyara yake daga ba sai su dora shikenan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam walaikum assalam shi ne salawaran suka faɗa cewa wato karka bayyana al'auran mutane in kai haka fa kulluka auratun kai dukkanin ka al'aura ne walin nasu ayuna to mutane suna da idan za su gani amma an karfa to sai Allah ya rafa maka asiri kai ma amin mai ilimi sai ka fito da shi ka faɗi gaskiyar abu amma banda suka
eh
To assalamu alaikum in mutum yana son wannan to ya karanta ta'limul muta'allimi dariqat ta'allumi sai musulincin kenan ta'limi ya koya maka yadda zaka koyi karatu in zaka yi ya ce duk randa zaka je ka sa littafi da kanka daman ka san ba karatu zaka yi ba san zuciya ne gurin malami zaka yi in ka kalle ka kuka tattauna ya san abin da ya dace da kace sa littafi kaza amma kai zaka sa da kanka shikenan ba zai yiwu ba shine taimakonka wajen aiwatar da addini shi ya sani kaga Imam al-Bukhari me yi wani fannin yaje kuwa malamin ya kalle shi kai ilimin hadisi zaka je kai yau ya zama hadisi zaka je ka koya shikenan haka yake ai malamin ya ka shike akwai malamin mu wata shekara sun zo an tara su ga baki daya malam na kawar Alhaji kansa da ya kalle shi sai ce da wannan da wannan da wannan duk za su malamai duk sun zama sauran shi za zai ce laushi ko da amma haka yake faru har yanzu suna da rai duka to malami shine isan abu sai dora ce kaka wannan fannin shefu dace da kai da ya tattauna da kai ya san abin da kake da kishirwa sai dora ka kana bi sai ka iya ana bi shikenan to da haka ake koyan ilimin sha'anin addini kuma koya maka tarbiya da ladabi wajen koyan karatun to shine abin zai tafi shi yasa kaga da idan mutum yana yin karatu ko malamin ne ya samu bakinta a wajen wani hukunci almajirin ya gano ai baya su kansa sai zai dauko littafin ya sa alama sai ce ina a gurin da sa alama ina buƙatar ƙarin bayani anan ga littafin to malamin ya je karanta duba duba sai san fuskuren abin da ya farfada din nan ba daidai bane ya gano abin to in ya dama karanta sai ya gyara amma ɗalibin ba zai kalubalance shi ba kawai alama zai samu sai ba shi littafin ya sake karanta sai ya gyara musu abin to haka ake karatu da ladabi kuma da fahimta To alaikum assalam na dauka ai abu na farko za a fara cewa za a shawo kansa ya gane haka domin cutar kansa zai yi in yi wannan aka je kiyama duk abin da ya na ibada za a dauka a biya wancan ne sannan ba abu ne na wasa ba in yi kazafin aka ci gaba da yi wato kamar mutumin da kamar ka aje keke ne da a aje shi akan jok in ka ture daya duk sai rusa fara to wannan abzafin da in ya shiga cikin mutane suna fadawa suna yi da shi da su gaba idan su tafi cikin halaka abin da zai biyo baya kenan domin Allah yana cewa da mu istar qawna hu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tasabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim wa dauka abu ne mai sauki a gurin Allah ba shi da sauki to ba a yi sai abja hankalinsa akan ya tuba ya bari ka tuba ka bari ba daidai bane in wancan yana da rai ya kokari ko ta wace hanya ka samu wanda suke gaya masa iji su je su roke su ce yafe ba tare da ma sai an ce kai bane in akai haka to ka kubuta ma kar kai da ka je ka gamu da Allah akan wannan domin ita maslama la tuhabu inda Allahi yawmal qiyamati gadan haka annabi alaihi salla ba a kyautarta in kiyama ta tashi Allah ba zai ta ubari ba sai ya fitar da haƙƙi wannan haka ake yi sannan idan shari'a ita ce take yanke hukuncin cewa zama fasiki ba talaka ba kai akan kanka ne sai kai taka tsantsan da mu'amala da shi kore domin abinda wato yace doma ba zai ba abu ba yanda yawancin kazafi kai ma dama ta samu sai maka to sai kai hankali da shi dama yadda mu'amala da shi kuma ka dinga masa addu'a Allah sa kar ya mutu akan haka kafin ya mutu Allah ya fahimtar da shi ya gane ya gyara haije game da Allah akan wannan haka musulmi kamata yi wa dan uwansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wannan
ya ma gama sanin yanda zai yi ba hawar zai aje ba in yi aje hawar shikenan idan ka je kai wa bishiya kundimi ana ruwa mai zai toho za ta sake sai hankalin ya toho in dai kana bin shari'a ka aje san zuciya dawon za ka yi ka kwatanta ka duba menene daidai sai ka tafi akai to yanzu hankalin ka zai dawo saboda san zuciya hadari ne da shi da hankalin da zuciyar in akwai tsarki ba a yi hasken da suke samu yana da yawa ba kankani ba shi sa malamai suka ce lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu yana huduba ta juma'a a cikin masallacin annabi alaihi salam bangwayen masallacin ba su yi masa shamaki ba garin unguwannin da suke madina ba su yi masa shamaki ba garurrukan da suke hanyar kafiya kwana 30 ina kan minbarin ya gano saboda tsarkin zuciya sai ga tar iga sariya da rundunarsa ba lasifika ba waya kawai sai ce ya sariya sai ya ji ce aljabala aljabala maza kai garkuwa da dutsen nan kuma ya je to zuciya haka take in ta tsarkaka za su ce abin akwai mamaki to zuwa ka abin kokari dai mai gyara shi din dai Allah sai make mu da wannan mafakatun
zama ya kyamaci wato kaɗan da zai haifa ko kuma ya zama ɗan ya zo kuma a zubar da shi
to to hibzan nafsi zubar da ciki ai wato ijihad kenan ijihad shi idan mutum ya duba ittihafu sadatil muttaqina ya kawo ayan nan da take cikin suratul mu'minuna ta karka lakanal insana min sulalatin min dinin summa ja'alnahu nudfatan fi qararin makin fakalakanal alaqata mudga fakalakanal mudgata izaman fakasawnal izama lahaman summa ansha'nahu khalqan akhara wa tabarakallahu ahsanul khaliqin sayyidi sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu yayi bayani akan wannan cewa duk lokacin da alaka ta shiga cikin ai nudufa ta fada cikin mahaifa wani yi wani abu da ifid da ita to ya samu laifi a gurin Allah idan ta tashi daga zangon nudufa ta shiga zangon alaka in yi zubar da ita Allah sai ninka laifin ninki biyu in ta ka tashi daga zangon na biyu alaka ta zama mudga in yi zubar da ita sai Allah ya ninka laifin ninki uku sannan in ta tashi daga mudga ta zama izam zango na hudu in yi zubar da ita sai Allah ya ninka laifin ya zama hudu sannan in ai zama aka kai kisaul izami lahaman in ya zubar da ita sai Allah ya ninka laifin ya zama biyar amma in aka kai kalkana akhar to kuma diya ta kama shi ko shine ubansa wannan shine saboda mutane ba su dauka rai a wani abu bane duk abin da ka sani ba mai iya busare banda Allah shi yasa ake masa kirari yuhuyi wai mitu shi kadai yake da wannan saboda ka babu karamar banna bace sa kaudare sannan wanda zai kashe din nan bai san waye ba in ya zo duniya mai zai zama bai sani ba sai ga abu ne mafi sauki sannan daga cikin abin da malamai na shari'a suka tabbatar cewa hanyoyin da suke jawo mutuwa ba imani mutai zo mutuwa Allah ya karba imani masa salbe mutu kafiri ya asara da ba zai kara arziki ba mataki na biyu shine zubi da ciki wanda mutane ba su dauke shi a bakin komai ba sai mutun ya zo mutuwa in aka yi masa salwo shi ke sai a tare a yi ta sallah amma ba ta da amfani a gurinsa ba abin da za a iya karɓarsa da shi gurin Allah in ya mutu ba imani ko ba wanda zai sani a lokacin daga shi sai Allah ko da ka mugun abu ne wannan rai ba a taɓa shi haka korin shi yasa za mu ga lokacin da ga midiya tazo ta samu annabi alaihi salatu wassalam inni lahu bulamina zina ni cikin nan na wani zina ne aqim alayya alhadda imin haddi sai annabi sai ya kawo da kai sai tace zaka mu abin da kai ma'iza dan malik ka ne muka yi masa ni dai kamu sai annabi alaihi salatu wassalam ce to je ki sai kin haihu a ka'idar shari'a mace ta zina ta samu ciki ba a zo da cikin ba a yi mata haddi tana da cikin ta tafi da dan a'a yace je ki sai kin haihu sai da ta haihu duk sannan ta dawo ta ce rasulullahi na haihu ga dan alaihi salamu sai ce ko ma sai kin yaye shi ta tafi ta yaye shi da ta yaye shi ta taho da shi da gurasa a hannu ta ce rasulullahi gashi na yaye shi sai ce to yanzu ne da ya karba dan sai da ya daga shi ya ce to waye zai dau yaron nan ya raine shi masa alƙawarin makotaka da ne aljanna shege ne fa wancan amma haka yi sai alisa sai da wani yayi wannan sannan aka yi urhaddi zaka din malamin fiqh suka rubuta in mace ta yi zina za a kashe ta to ba a yi sai ta haihu haka idan mace ta mutu tana da ciki ba a zuwa a binne ta sai a saurara in akwai hanya da za a bi a cire dan shikenan in babu to sai a dakata kamar yanda wata waka ta ce Usman da yi wata nuniyar sa yace ai na ne mutun yake mutuwa amma ba za a je a binne shi ba sai an yi jiran wani ya mutu sannan jami'in shine mace mai ciki in aka je daga mutuwar ta aka hada ta aka binne to an yi kisan kai an kashe dan cikin amma aka saurara mutuwar ta jawo shi ma dan in mutu to ba ko kuka kashe shi ba sai a je a binne to amma da zamani izo in ta mutu tana da ciki to kar a je a binne ta a tafi asibiti so kuma asibiti su dubi Allah kasa ce dan me ba ka ta asibiti ba aikin su ne sai a cire dan sai a ci gaba da raina sai ta je a binne ta shi sai ya tashi to wannan saboda martabar rai haka yake sannan in an mutu ba musulunci ba haka korin da an mutu sai a ce a tafi aje a binne mutum ba da yawan lokacin wata mutuwa ne tsantsanin janazan nake ina ta tsoro saboda hadarinta akwai wanda muka taba wata lecture a kofar gidansa wata shekara akai ta fama shi wanda ya mutu da la'asar aka ce ai dare yayi a hakura sai da safi yau kafin gari ya waye ba shi kenan ba da duk wanda ya zo kuma da shi aka gaisa har yau yana nan da ransa ce mana yake da Allah ya sa an tabu da wuri an kai ni to da shi kenan da ce ne sai labari na sai an duba shi yasa da yawan aka je aka binne mutum a yanzu in kwana ɗaya tai da safa aka koma in dai kaga kabarin ya tsatsage to ba dare aka binne shi haka ake duba da kaga ya tsatsage to dare ya farka a ciki bugi-bugin sa da ya ratsa da shi wannan to muna kuskure wajen wannan da iyayenmu malamai haka suke in an ce an yi mutuwa suna da wakili sai ya je ya tabbatar musu ka tabbatar ya mutu sai yana bi duk abin da zaka yi kai ce an je ce take komawa sai an yi uku sai ce to kai Allah ka shaida na dogara da shaidar wani kai da shaidar ka ne da aje ai masa wanka abu ne shi a garin nan malamai haka suke da sai sun kafa Allah shaida shaidar wani na dogara sannan ba kowane likita ne yake fadar mutuwa ba a ka'idar ilimi akwai likitan da kawai training din da aka ba shi kawai na mutuwa ne shine kadai zai iya fada amma sai da babu irin sa nan kowane likita yace an mutu shi kenan ai rai da kake gani ba kankanin abu bane fidda shi ba karamin hadari bane sai an yi hatta so da ba mai sa shi ba mai fidda shi banda Allah subhanahu wa ta'ala wannan mutum yana da muhimmanci fiye da duk inda ake tsammani shine Allah ya taimake mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sai an ga wannan da da mutunci. Mutunci zama da mutunci ko bace. Yawan kula da mutane. Kai jinsu ne. Da muje da yawan kula mata ko mutunci da yawan kula maza kuma har da ga abubuwan da suka shafi social media da chatin al'amuran da suke musamman mata aure. Ko mutunci shi ma yana aure da magana da mata aure. Shi wannan ne ba sai
to wannan sun matsayin sa rashin tarbiyya ne rashin tarbiya ne in da mata aure ce wani yayi da ita ai ya taba mutuncin mijinta ai ai saka ce mutuncin ba wai nasa shi kadai ba na wanda suke da dangantaka da shi in yayi mu'amala da ita hira da ita magana ai ya taba masa mutunci kuma duk abin da ka sani idan za a taba ka kai tsaye ka iya shanyewa kuma al'umma ta kau da kai to in aka taba maka iyali ba za ka iya shanyewa ko al'umma ba za ta bari ba wannan shine hadari ne shi yasa kaga dan salula a Madina da suka zo suka ga an yi badar musulunci yayin nasara aka turo Zaid ibn Harisa da Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhuma annabi alaihi salatu wasallam su je Madina su fada nayi nasara kuma zan karaso gari da suka zo suka fada yahudi suka ce kai wannan ba gaskiya bane ya za a yi abin nan can sai suka jiyo daga wajen gari ana ayibuna taibuna abiduna lirabbina hamiduna sadaqallahu wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahada ta abin ya tabbata suka ga an zo da manyan sanadidi na maka da atungumu a daddaure sai ai ku karkashin kasa yafi mana doranta alheri to ma hadu suka kwafi annabi alayhi salam da suka tashi yaje sai mun cire amincewar da suka yi masa ita ce ta jawo wannan sai mun jefa musu shakku a kansa to suke na annabi alayhi salam sai auri Zainab bintu Jahsh sai suka ce dama ta samu da su soke shi tana sai suka ce ai annabi sai ya hana abu amma shi yana yi yace kan mutai auri mata dan sa shi ya aura to shine ubangiji ya ce ka saukar da ayar salam ma qada zidu min hawa daran zawajinaka likai la yakuna alal mu'minina harajin fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wadara akarsha Allah ce ma kana muhammadu aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina sidaka yaki aka kawo da mutunci zasu taba to da su ga ba su yi nasara ba to shine a karshe kuma sai suka samu dama akan nan Aisha radhiyallahu anha Safwan ibn Asal sai suka jeho wannan abu wahayi ya tsaya ta abin yayi zurfi sosai annabi sai da kansa dun nutsuwarsa Allah sai da dinga neman taimako yana tambayar wani ya zan kullo lamarin nan ikirawo yaro ikirawo mace ikirawo namiji so da an taba taba mutuncin sa alayhi salam taba masa iyali a shige hawo minbari ran dal asar yace a duma asirasa abin da zasu mun sai mutunci na sai Khadraji suka miƙe suka ce Rasulullahi fadi in a ausu ne yanzu mu sara kan kowai sai ausu suka fito suka zara takobi ce aiwa annabi alaihi salam haka a bari ku ne za ku yi in a ausu yake mu za mu yi sai takobi kar 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 annabi sai shiga gida abi ya baci to annan ne sai dir kudura ta shiga sai jibril ya zo da wannan su ayoyin guda wajen 10 aka dinga jerawa aka dinga jerawa aka sai al-kabisatu lil-kabisina والكبيسون للكبيسات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم شين أكا كشا وتر أي ما تا دم وچند ذاتي چاتن دواني توبا ما تأرزي إيبتش ما تقسن كان تبا بتسن كيمر أوليبا بتسن كيمر أوليبا كما دام وچندزي أوليتي سنغك ذاتي كافوني أوليتي وزي أوليتي shi ko mun namiji yace zai haka da matar wani bai kyauta ba al'umma ta zama ta watse kenan gabaki ɗaya bata san ciwon kanta ba abinda yake hurma ce da san keta shi ai mace wani abu ne daban ka duba kaga sulhun Hudaybiya da aka yi mutan Makka sun ce duk wanda ya musulunta in ya zo Madina a mayar musu da shi su zo su karbi kayan su hakan aka yi Abu Jandal ana ba amma gama rubutun ba sai gashi yazo sai shi Suhail dan aure shi alƙawari annabi ya ce haka za aka dauke shi aka mai da shi ya rasulullah amma mata fa ubangiji sai la turji'uhunna ila al-kufari kar ku mai da su saboda alfarma ce da su al'aura ce da su kar a taba su Allah ya kauda wannan ce wancan alƙawarin shi za a ma banda mace ba za a yi mata haka ba in kun tabbatar ta imani ku rike ta in aka mai da ita banna za su mace su zina da ita su ci mutuncin ta ai dafin bature ne ya shige mu yanzu ba mu san ci ba mu da kishin mata ai ba karamin abu bane wannan mace ita ce muhallin mutunci Allah ya ciki yayin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum.